assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau wannan ni Ladan Ibrahim a yau zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da yake tana yi yau shirin kuma zai nazari ne akan abin da ya faru a nan Amurka a jihar Alabama inda gwamnatin jihar Richard Dante ya sauka da kanka daga mulki kuma kafin ku ji abin da ya sa sauka ga abin da gwamnatin ke cewa
I have decided it is time for me to step down as Alabama's governor. I'm leaving this office that I have held, that I have respected, that I've loved for 7 years.
Sai zan bar wannan office ba dan ina so ba, sai dan ya zama dole. Office ne da na riƙe, kuma nake mutakar mutuntawa. Muna riƙe shi har na tsawon shekaru 7. Na bar aikin wannan office domin a samu damar mayar da hankali akan ayyukan office, akan abubuwa masu muhimmanci da za su amfani jihar. Ina mutakar ƙaunar mutanen wannan jiha. Amma na san cewa akwai wani abu da ke da muhimmanci wanda ya fi mukamin siyasa. Don haka na tattauna da wanda za ta karɓe ni, wato KEB, akan yadda zan miƙa mata mulki cikin ruwan sanyi ba tare da wata matsala ba. Har kullum ina cike da farin ciki da godiya da damar da mutanen jihar nan suka bani ta zama gwamna.
Dalilin saukarsa ko ya biyo bayan kama bayanan tattaunawarsa da wata ma'aikaciyar ofishinsa ne, bayanan waɗanda suke da nasaba da batun soyayya. Wanda a bisa tsarin aiki da karanci irin na girman mukamin gwamna a nan Amurka bai kamata a ji gwamna irin waɗannan kalamai na soyayya da wata ma'aikaciya ba. Karkarata karkaraga wannan ne yasa aka bai wa gwamnan zaɓe na ko dai ya sauka ko kuma a tsige shi, wanda shi da kansa ya amince ya sauka. To wai don gwamna ya ce wa wata ma'aikaciyarsa yana sonta, yana fatan ya ga cewa yau ga shi suna tare da dai sauran maganganu na soyayya, shi ne za a baka zaɓin sauka ko kuma a tsige ka? To wai wannan a Najeriya batun tsigewa ma ya taso ko marabus? Domin ko ba komai, dokar ƙasa bata ba damar a binciki gwamnati da ke kan karagar mulki ba, balle ma har a ce ya sauka domin zaɓin kansa. An yi a wannan kare da ake ba gwamnoni a Najeriya yana tasiri ko ko akasi ake samu? Shin dokar ta mara wa aikata ayyuka a shabaya ne ko ko tana taimako ne domin gudanar da ayyuka? Shin akwai illa idan gwamna ya yi laifi a sauke shi a hukunta shi? Kamar yadda muka gani a jihar Alabama da ke nan Amurka, na tattauna da Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Kaduna akan wannan batu, na kuma fara tambayarsa ne inda hankalinsa ya karkata game da wannan abin da ya faru da gwamnatin jihar Alabama.
A siyasance yana nuna yadda duk da kokari da aka yi shekaru aru-aru a watsa da tasirin ɗa'a da kuma muhimmancin misali addini da sauransu, har yau akwai mutunta aiki da sanin darajar kai a tsarin gudanar da sha'anin mulki a kasashe da dama, musamman kasashe irin na gabashin yammacin Turai da irin arewacin Amurka. Duk da irin kalubalen da ke tattare da kowane irin tsari, to amma gaskiya wajen mutunta kai da tsare ɗa'ar aiki, to har yanzu gaskiya sun yi tintin kawo sauran yankuna na duniya a wajen cigaban siyasa. Kuma wannan kaga hannunka mai sanda ne ga masu ikirari, masu kullum suna magana cewa su suna da bin tsari ne irin na demokaradiyya, kuma tsari ne musamman koda ma kasar Amurka. To kaga wannan zai nuna musu cewa duk da irin cigaban da misali rayuwa wadda ba su da nasaba da addini a rayuwar Turawa da arewacin Amurka, amma har yau har gobe da'a da sanin ya kamata a wajen gudanar da aiki, da wajen amana, da wajen gudanar da sha'anin al'umma, to har yau har gobe yana nan. Kuma dama abin da ake bukata kenan dan muddin kowane komai ikirarin addini a baki, komai ikirarin al'ada ko surutun ana kare ta ko ana tunkaho da ita ko da shi, to gaskiya muddin ta wajen sha'an gudanar da tsarin rayuwa, gudanar da mulki da riƙon amana na jama'a, ko ta hanyar siyasa ne, ko ta hanyar tattalin arziki, ko ta hanya ne na wasanni, to muddin aka ce babu da'a a ciki, to bani za a samu nasara.
Amma rasa baka jin cewa wannan hukunci da aka ɗauka kan wannan gwamnati kamar a ce ya so ya tsanani ganin cewa kalamai ne ba bai fara ga aiwatar ba, da su ma haɗu garin da garin suka yi wannan magana ba, sannan kuma ƙasa ce a nan Amurka da take ƙirarin wayewa da ƴancin, da cikakken ƴancin walwala na ɗan adam.
Wato duk da cewa misali ka iya cewa to ai furci ne yayi, to amma da ya samu damar aikata abin da zai aikata, kuma tunda nake ganin wannan tsari ne na tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro, idan ya zamanto babu hanyoyin tsawatarwa, babu hanyoyin ladabtarwa ma masu jan akalar mulki, masu jan akalar mutane ta hanyar mulki da gudanar da sha'anin rayuwa, ya zamanto kawai kana da dama ne naka aikata laifi yanzu mu a kasashe irin namu musamman kasar Najeriya ai kaga har akwai wani kariya a wanda misali ake da shi ma shugaban kasa da gwamnati da mataimakin sa da gwamnati da sauran su
to dakta kana ganin dokar kariyar nan anya ba tana ƙara marawa rashin da'a baya bane
ai tsarin da muke gudanarwa a nan tsari ne da kullun yana wa duk wani yunkurin tabbatar da amana da kamanta gaskiya wajen shugabanci karin tsaye da kuma kafar angulu kuma babban abin da ke nuniya shine musallan wannan kariya da gaskiya da shi yaya za a yi a cike ai komin laifin da gwamnati aikata ko kuma laifin da shugaban kasa aikata amma ba za a iya hukunta shi ba in ba majalisar tarayya ce kuma majalisar dokoki su a bisa ratin kan suka ga damar hukunta shi ba kuma dalili shine yasa muke ci gaba da halin da muka samu kanmu ne saboda kaga wannan yana nuna cewa gurbatattu babban mutane waɗanda suka maida dukiyar kasa ta zama ganima waɗanda ba su san da'a a wajen gudanar da sha'anin shugabanci ba da kuma da'a ta kama kai a inda yake ake buƙatar kama kai to a yau farashin da muke tunkawo da su waɗanda kuma in mutum ya kalla mu da muke ikirarin addini kaga su tuntuni suka dawo daga rakiyar barin addini misali ya taka rawa a rayuwarsu ba mu ce kuma shine wai abin da ya kamata ba amma dai kaga su kaga ba a magana tsarin gudanarwa ta hanyar addinin Kirista ko Yahudanci amma kaga ba su yadda da kasa kai amfani da damar da take karkashin ka ba ta tsarin mulki ko ta wajen gudanarwa ko ta shugabanci kai amfani da shi kai ko ka yada fasadi kai abin da ka ga dama ballantana kuma kai ga sace dukiya ko kuma azurta ƴan uwa ko suru kai ko dangi kaga babu saboda ka da za a daga cinni din za su yi karatun ta nasu ko za mu yi karatun ta nasu tunda kasashen namu ne to da akwai abubuwa da dama darussa da dama da za mu koya daga waɗannan tunda mu a nan ba abin mamaki ba ne mace ta nuna maka katin minista ko katin sanata ko katin ɗan majalisar tarayya ba abin da za a yi mai ba abin da za a yi mata abin matin kawo ne har ma sai a nemi alfarma ta hanyar haka din. Kai ma da ba kai misali saboda kaga wannan manuniya ne ga irin gurbacewar tsari a irin kasashe irin namu musamman wannan kasa ta mu ta Najeriya
to zaka kenan wani lokaci can baya ƴan Najeriya sun yi ta kiraye cewa a cire wannan shinge a cire wannan doka da yake ba waɗannan shugabanni kariya ina hankalinka ya gargata game da wannan kira
a ni tun tuni da ma ni ina goyon bayar a cire wannan kariya saboda wannan rashin cire wannan kariyar ne shugabanni ne akwai lokacin da wani tsohon minista na tarayya Dr. Ali Modube ya taba kiran gwamnoni yana kiran su emperor governors kamar gwamna ne amma sarkin sarakuna ne saboda tsananin iko da suke da shi shi yasa ma ake kiran tsarin mulkin wasu ke kiran shugaba mai cikakken iko tsari ne da kawai ya ɗaurewa dama ya ba da dama ma shugaba ko gwamna ko shugaban ƙasa ya ci karen shi ba babba ka yi abin da ya ga dama domin me ya san ko me zai faru shekaru hudun nan sai ya yi su ko shekaru takwas sannan ne za a fara tunanin ma gufanar da shi gaban kotu in har za a iya yau kana jin irin tabargaza muna ganin tabargazan da waɗanda aka zaba a baya da kuma waɗanda suke murɗiya a baya da kuma waɗanda su kan suke mulki yanzu suke yin abin da suka ga dama da dama akwai su waɗanda wasu ba su karatun tana su ba saboda haka wannan gaskiya duk kamata ya ci wannan tsari na wannan kariya da ake ba mu gwamnati da shugaban kasa ya kamata a cire domin shi ne zai kara ta da ainihin tsimin mutane wajen tunkarar ainihin waɗannan matsaloli musamman harka ta amfani da dama ta shugabanci domin biyan bukatun kai ko ta hanyar satin dukiyar mutane ko ta hanyar wata cimma wata manufa ko da kam irin al'amari ne da yake da nasaba da kama abin da wannan gwamnati ya yi
to amma nata yawancin lokaci abin da dokan kasa ta ce ko kuma take cewa na wannan kariya shine zai dauke musu hankali daga ayyukan da suke gudanarwa ba ka jin cewa wannan wani dalili ne
idan misali a jamhuriya ta biyu gwamnoni sun faɗi wannan za mu iya cewa gaskiya haka ne saboda misali kaga kamar mu a nan jihar Kaduna a lokacin mulkin Alhaji Balaram Musa ɗan watanni kusan shekara biyu ƙasa da shekara biyu da ya yi kusan ya gina masana'antu sun kai kusan goma a kowane yanki na jihar Kaduna wanda suke da albarkacin citta an masu masana'anta irin wannan masu noman auduga masu tumatir ba inda ba a yi ma wannan ba misali gwamnatin marigayi Alhaji Muhammadu Abubakari na sani muna yara muna ganin muna karanta irin har lamba su kungiyoyi na duniya kamar su UNESCO suka ga ba mu gwamnatin jihar Kano wajen raya ilimin manya da kuma irin yadda suka zaburar da tsarin ci gaban aikin gona na sani shi lokacin jamhuriya ta biyu ta ki yadda ka san gishiri haka yake alha ga mutane so idan shugabanci na baya wanda yake nagari ne wanda kuma ya tunkari matsalolin al'umma da kuma kokarin tabbatar da cewa an kare wa jama'a haƙoƙinsu kuma an masu hidima in a baya sun faɗi wannan za mu ce eh haka ne amma dai tun daga shugabanci irin wanda muka gani daga shekara ta 1979 zuwa shekara wajen 16 da aka yi wannan tabargaza da wannan ta'addanci da sunan mulki to gaskiya babu abinda zai sa babu bukatuwar kare irin waɗannan azzaluman shugabanni, babu bukatuwar kare waɗanda suke mai da dukiya. Kana ganin akwai gwamnonin da ake tuhumar su da su da ƴaƴan su, saboda kamar yanda muke magana ɗazu gwamna sarkin sarakuna ne kawai a jihar sa, ya fi ƙarfin kowa, shugaban ƙasa ma zai iya ja da shi, duk da kama dai sai bayan zaɓe ne za a ƙila za a iya ganin bayan shi in za a iya. Saboda haka dole ne kawai dama ce suka yi amfani da ita kuma suka yi ta yi.
Masu hare yano kuma shirin zai ɗiga aya sai wani sati a jima da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Tukur Abdulkadir na jami'ar jihar Kaduna da abokin aiki na Ibrahim Jarmai, sai Julie Gresham wanda daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Aiko ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.